Така,
mai wuya.
Ba yadda za a yi a ce za ka yi mulkin ƙasa irin Najeriya da rigingimin da suke Najeriya ba ka da cikakken lafiya. Ko shi ma Janar Buhari, ai abin da ya fara kawo shi na ƙasa kenan a cikin mulkinsa. Rashin lafiyan ne. Ga marigayi Shehu Araduwa, Umar Araduwa, shi ma ai rashin lafiya ne ya kawo shi na ƙasa a cikin mulkin nasa. To ya za a zo a sake tasa akan abin da aka yi a baya, an ga kuma bai yiwu.
Akwai gwamna na jam'iyya mai mulki yanzu da ya fito ya ce shi ya aje fannin tsaro cewa shi ne chief security officer na jihar shi, amma bai aje fannin dali.
Kostom, inda kostom ya kasa, inda DSS ya kasa, inda immigration ya kasa, inda NIA ya kasa, inda police ya kasa, duk mai soja zai nasara. Bana yi ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kalau. Shin me ne tasirin yawan shekarun dan takara ko kuma lafiyarsa? Kuma ina gaskiyar rahotannin da wasu ke son su baza na cewa ai a Kano ba ƴan NPP ce kawai suke goyon bayan kwankwaso ba, har da wasu NPDP. Sannan kuma shin laifin wace jam'iyya ce muke fama da tashin hankalin da ake gani a Najeriya? Duk wannan suna cikin abubuwan da zamu kawo muku a yau a ci gaban muhawarar da muka shirya tsakanin ƴan takarar gwamna guda biyar na Najeriya din, wato Muhammad Umar Bago na jam'iyyar APC da ke mata takarar gwamna a Niger, da Haliru Jika da ke takarar gwamna a jihar Bauchi a ƙarƙashin NNPP, da Umar Ardu da ke takarar gwamna a Adamawa a ƙarƙashin tutar SDP, da Jamilu Jino na jam'iyyar PIP dan takara a Katsina, sannan kuma da Sadiq Wali tsohon dan takarar PDP a Kano kafin a canja shi da Muhammadu Abacha. Ba tare da bata lokaci ba, bari mu fara da magana da lafiya ta mutane irin su Tunubu.
Ai Sadiq, kai kana da sa'a, kana can kashi, sai kowa gama fada duk abin da yake fada, sai ka zo ka kwashe kai sharhi guda ka. Ba ni naka ra'ayi game da ƴan takarorin nan da muke magana, kai ku ne Atiku zai tsaya takara. Kaji Dr. Ardo na cewa Atiku bai taba cin wata ko jiha ɗaya ba a sashen ma Arewa maso gabacin Najeriya, balle Arewa maso yamma, balle sauran Najeriya. To mu fara daga nan, me ra'ayinka game da Atiku dan ka gwada shi da su sauran ƴan takarar na jam'iyyun nan su Tunuban da sauransu duka, da kuma duk abubuwan da kaji a cikin minti ɗaya biyu ka bani sharhi a kansa?
To minti ɗaya biyu ina jiya kaɗan, sai dai a fara.
Na ƙara uku mu je.
To shikenan. Na farko dai bari mu fara da jam'iyyar Hamayya ta APC. Duk wanda ya tsaya duba abin da suke ciki ya san cewa ba su ɗauko hanyar cin zaɓe ba. Na farko dai yadda shi Alhaji Imran ya magana, da shi Dokaje ya magana, Excellency, gaskiya ba zai yiwu ba yanzu a ce abin da aka riga aka gwada aka gabaya aiki a zo a sake ta sashi a gaba a ce za a sake gwada shi. Ahmed Bola Tinubu ya tsufa da yawa, bai san abin da yake ba. Yawanci in yana magana sai ana kammishi, jikin ba kwari, kuma ba yadda za a yi a ce za ka yi mulkin ƙasa irin Najeriya da rigingimin da suke Najeriya ba ka da cikakken lafiya. Ko shi ma Janar Buhari, ai abin da ya fara kawo mishi na ƙasa kenan a cikin mulkinsa, rashin lafiyan da ya yi. Ga marigayi Shehu Araduwa, Umar Araduwa kai, shi ma ai rashin lafiya ne ya kawo mishi na ƙasa a cikin mulkin nasa. To ya za a zo a sake tasa akan abin da aka yi a baya, an ga kuma bai yiwu. Ya za mu zo mu sake yin wannan? Ai wannan ganganci ne nan ba guda. Na biyu kuma da akwai zancen shi Rabiu Musa Kwankwaso. Rabiu Musa Kwankwaso yadda ake faɗa local champion. Local champion ne.
Wato zakaran Kano ne kawai.
Ai Kano ma dai wani bangaren Kano ne kawai. In ka tsaya ka zo ka duba ka gani, duk inda za a tafi daga yashi yake tafiya. Kuma ba haka ake siyasa ba. Siyasa yau in ka je Sokoto, ɗan Sokoto su fito su tarbe ka, ita ce siyasa. In ka je Lagos, ɗan Lagos su fito su tarbe ka. In ka je Port Harcourt, ɗan Port Harcourt su fito su tarbe ka. Duk inda ya tafi sai dai ya dauki gayyar shi daga inda ya saba ya kai su duk inda suke, sannan a ga.
Amma ana zargin cewa galibin NPDP Kano duk mutanen Kwankwaso ne, yaran Kwankwaso ne ma. Ka ji wannan zargin?
NPDP Kano da ya bari a baya ba. Amma wannan ai wani zance ne daban, ba zancen
ba gaskiya bane cewa mutanen PDP wasu suna yi kwankwaso aiki a Kano.
To ai kowa ya san, ko yadda na fito takara, yadda nake zama a nan wajen yanzu, kowa ya san irin kai dare rana da abin nan kai da muka yi. Kowa ya san, ba wai wani abu ne a boye ba, Malam Aliyu. Ba na so in shiga cikin zancen wannan, don wannan kila daga baya ma yi wannan zancen shugabannin ƙasa aiki. Kwankwaso ba zai iya cin.
To tunda muna zancen shugaban kasa abu biyu na farko meye ra'ayinku zan son ra'ayinku game da wannan cece ku ce game da muslim muslim take da ake musulmi da musulmi ko musulmi da krista krista da musulmi da sauransu da ko batun karba karba da wannan yace bai kamata ma ana yin sa ba meye ra'ayinka game da wannan
zancen gaskiya abin nan failure ne ko kuma
kasawa
kasawa ce ta mulki tun daga farko da aka samu ta mulki tun daga farko rashin yadda ne a cikin ƙasar mu dan da akwai yadda bai kamata ma ana zancen arewa kudu ba ko musulmi krista wanda yafi wanda aka san zai fito da mu daga cikin wannan kangin da muke ciki wanda yafi kowa cancanta ya kamata a sa gaba ko a fito da shi kuma ni ana tunanin nawo dan takarar shine wanda yafi kowa experience na wannan ya gwada an gani kuma alhamdulillah ba a dana sani akan shi abinda dai duk nauyin da aka dora mishi da yake cikin gwamnati ba inda zaka kama shi da cewa wai bai delivering abinda ake bukata ya delivering ba so zancen karba karban nan da ake yi yana kawo mana matsaloli da yawa dan sai kaga in aka ce karba karba yanzu dan kila dan Sokoto yafi kowa cancanta ka doka ka kai wa dan Fatakwata mulki ya zo ya maka ba daidai ba kuma sai ka fara
amma kana jin Atiku bisa zancen da ake a nan wanda zai tsaya muku takara wadannan yankuna na Najeriya ne kake ji ba zai ci ba
ni ai ana zancen trend analysis ko a 2019 da ƙura nawa Atiku ya fada zabe ne wai jama'a ai zancen spreading ba zancen lalle
to kai imani zai ci zaben
ba ai a yanzu dai a cikin duk waɗanda suka fito ba karbabban takara kudu da yamma kaman Atiku Abubakar
okay mu yi magana matsaloli ba Alhaji Imran dalilin da yasa nake son fara kai zamu yi magana matsaloli guda hudu da ku rashin tsaro cin hanci da rashawa da tattalin arziki mu fara da rashin tsaro jihar Katsina Zamfara Sokoto Kebbi Kaduna yanzu har Kano ma an ce mutanen nan da ke bannan nan da tashi an kullun nan sun fara shiga kuna jin laifin waye ne muka kawo halin da muke ciki yanzu har aka tsaro ta lalace a Najeriya a arewacin Najeriya ma
babban laifi na shugabanci ne
shugabancin waye
shugabanci shugaban kasa da gwamnoni mu waɗannan jam'iyoyin da ke shugabanci a duk jihohin nan
shugabannin jama'a fa
ai shugabannin jama'a
ba na gwamnati ba
a ba su ai babban farkon amfanin gwamnati daman shine tsaron rayukan al'umma da dukiyoyinsu sannan kare
amma ba ka gani kullun ne kullun a bar gwamnati da aikin tsaro ita kadai
ai ita gwamnati ita ce ke dauko mutane ta sanyo su cikin al'amuran tsaro ta ba su mataki su yi yanda ya kamata
ya akai mutane
kaga yanzu idan ka dauki shugabannin al'umma ka dauki sarakuna yanda aka maida su baya aka maida su ma har cewa ake wai sai an yi musu wani an ba su role an ba su wani dama wanda za su taka rawa wajen taimakon al'umma da yanda suke da aka zo mi aka fara yi mu kaman mu misali yanzu ka sana ai sai da aka bi tun daga masu unguwa masu gari hakimai ana kashe su ana korar su daga wuraren zaman su wasu an kama su sun dade ba a sako su ba daga baya aka sako su wannan abun shi ya fara karya bangon tsaron al'umma da ya karya bangon tsaron al'umma wanda gwamnati kuma ta sa ido da aka fara shi mun bi su mun ta magana sai suka ga inda aka fara shi ba su damu ba 2014 nan ne aka fara attack a Katsina wani gari wanda aka fara wannan attack din gwamnati ta yi shiru har yawa su ya kai ko ina ya kai inda yake gwamnati kuma ta karye gwamna ne zai zauna ya gaya ma mutane cewa ai su ci barayin daji ko su harbe su da bakan danko ko su ba su iyawa yanzu akwai gwamna na jam'iyya mai mulki yanzu da ya fito ya ce shi ya aje fannin tsaro cewa shi ne chief security officer na jihar shi amma bai aje fannin lalita
gwamnan
Zamfara amma bai aje fannin lalita kudin al'umma ba ya ce
bai ya gudanar da ita
shi ma wannan magana ko bai fito ya ce mana ba ya aje maganar sarrafa kudin al'umma da yake wannan abu shi suke so sun shiga gwamnati ne daman dan wannan
Dr. Umar akwai hukumomi ma'aikatu guda 17 a kasar nan da ke da alaka da tsaro masu sha'ani da security guda 17 daga yan sanda da soja da masu kaya da masu farin kaya da masu jan kaya 17 ta yaya aka zo suka fi karfin kawo kwanciyar hankali a kasar nan kuma ma ya aka muka samu kanmu a cikin wannan hali na tashi-tashi kula musamman wanda ake alakanta da masu fashi yan fashin dajin nan
ai na rubuta wannan da dadewa tun da aka soma
tun
salin Jonathan kaga bindigogin da ake amfani da shi ba nan ake kiransu ba suna shigowa ne daga waje kaga custom
mun san ko daga ina
ce custom ta fadi you know institution na Najeriya custom sun kasa ana ce wa'annan da suke zuwa suna yi wa'ansu ma yan waje ne kaga immigration sun kasa sannan su zo su zauna su su yi planning nasu har su je su ta da fitina ba su ba DSS ba sani ba kaga DSS ta kasa sannan mutanen da suke zuwa daga wajen ita NIA wanda ya kamata ta sani with foreign relation ita ma ta kasa sannan su zo su kada su zo su kashe mutum su kama hanya su bace police bai kama su ba kaga police ya kasa sannan yazo abu yazo har yanzu an kawo soja sannan mutane mu suna ce soja kan su yi custom inda custom ya kasa inda DSS ya kasa inda immigration ya kasa inda NIA ya kasa inda police ya kasa don me soja zai nasara ba zai yi ba.
To a gaishe ku, shin ina maganar kafa 'yan sandan jiha-jiha tana da kyau ko kuma ba ta da kyau ne? Idan ka gwada Najeriya da Afirka ta Kudu da yawan 'yan sanda kowacensu me ya bambanta su? Kuma wa yake cin ribar kuɗaɗen nan na fansa da ake biyan barayin daji idan an samu bayan su barayin? Duk wannan suna cikin abubuwan shiri na gaba. Yanzu a madadin su 'yan takarar nan guda biyar na jam'iyyar APC, NNPP, SDP, PRP da kuma PDP da muka zauna da su a Najeriya da kuma Nasiru Adamulika da ya haɗa mana hancin su a Abuja muka yi fili da su, Aliyu Mustafa Sakwata ne a Washington, ku huta lafiya.